Sashin Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya, Nomad, Fara'a, Dalol da kuma Niya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauraron abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Kamar yadda muka saba kowane daren Asabar muna tafa da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa. Sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu. To amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. A wata alamar matakin sasantawa da manyan kusoshin jam'iyyar Republican, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence sun yi kyakkyawar tarba ma Mitt Romney, ɗaya daga cikin 'yan Republican da suka fi sukar Trump, suka sha hannu a mashigar wurin ganawar tasu da ke club ɗin golf na Trump da ke New Jersey. Romney, ɗan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican a shekara ta 2012 wanda ya sha kayi, yanzu ana riɗe-riɗin cewa ana tunanin ba shi muƙamin sakataren harkokin wajen Amurka a gwamnatin Trump da za a kafa. Ɗan wato dangantaka tsakanin Trump da Romney ta kasance da tsami. To amma mataimakin shugaban kwamitin naɗe-naɗen gwamnatin Trump da ke tafe, da mutumin da Trump ya zaɓa don zama Attorney General Jeff Sessions, sun yi kira ga Trump da ya baiwa Romney muƙami a gwamnatinsa. A wani jawabi a watan Maris, Romney ya yi watsi da Trump da cewa mayaudari ne kuma ɗan damfara. Shi kuma Trump ya maida martani da cewa Romney ya firgita kamar wani kare a lokacin yaƙi neman zaɓensa. Ya yi ta bayyana Romney da ɗan asara. To sai dai dangantakarsu ta soma inganta bayan da Romney ya kira shi ya taya shi murnar cin zaɓe da ya yi. Shugaban Amurka Barack Obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a Lima, babban birnin ƙasar Peru, inda ya yi jawabin ƙarfafa gwiwa ga ƙawayen Amurka a yankin na Asia Pacific saboda zaɓen Trump da aka yi. Obama ya maida hankali kan yankin na Asia Pacific, wanda ya kira muhimmi, ko kuma Turkin Asia, wanda manufofin ƙasashen wajensa suka ta'allaka a kai. To amma wannan zai sauya sosai bayan da ya bar mulki cikin wato makonni 9 da suka rage. Shugaba Obama da masu ra'ayinsa na sakar ma cinikayya mara sun shafe shekara da shekaru suna ta ƙoƙarin ganin an aiwatar da ƙawancen cinikayya ta Trans-Pacific Partnership ko TPP. To amma yayin yaƙin neman zaɓe, ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Republican wanda a yanzu ya zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump ya sha alwashin canza wannan yarjejeniyar matuƙa. Trump ya nuna zai kauda hankali daga Asiya, yana mai sukar wasu daga cikin ƙawayen Amurka, kuma ya bayyana yarjejeniyar ta TPP da wata ƙwarar da aka yi ma muradin Amurka. To sai dai shugaban Peru Pedro Pablo Kuczynski ya gaya ma mahalta taron cewa duk wanda ke son wato yada aƙidar kare cinikayya cikin gida, ina shawartarsa da ya karanta tarihin tattalin arziki na shekara ta 1930 da abinda ya yi sama game da yadda tattalin arziki ya durƙushe, wanda da dama ke ganin na da nasaba da manufofin kare cinikayyar cikin gida. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Yemen, yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki da yamma a gogon yankin a yau dinnan Asabar. Kafar labaran gwamnatin Saudiya ta ce SPA ta ce gamayyar soji da Saudiya ke jagoranta ita ce ta yi shelar cima yarjejeniyar. Gamayyar sojin ta faɗi a wata takardar bayani cewa za a tsagaita wuta, wato za a tsawaita wa'adin tsagaita wutar, muddin dai yan tawayin hutsi suka amince a kai kayan agaji a kuma raba a biranen da yaki ya daidaita. Mai magana da yawun mayakan da ke da alaka da hutsi ya ce, muna masu jaddada alkawarin mutunta yarjejeniyar muddin ɗaya wato ɗaya ɓangaren shi ma ya mutunta ta. Ba a sami wani tashin hankali ba tun bayan da aka fara aiki da yarjejeniyar. Kasar Masar ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru biyu wa shugaban ƙungiyar 'yan jarida da wasu 'yan jaridu biyu saboda laifin ɓoye wasu da ake nema. An yanke hukuncin ne yau ɗinnan Asabar ma shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Yahya Kala da wasu 'yan jaridu biyu waɗanda aka amince da belinsu kan dala 615 kafin su ɗaukaka ƙara. Tuhumar ta biyo bayan samaman da 'yan sanda suka kai a farkon wannan shekarar a hirkwatar ƙungiyar don su kama wasu 'yan jaridu biyu waɗanda ake nema saboda adawarsu da shirin shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi na maida wasu tsibirai biyu ga Saudiya.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Tumadala, masu sauraro sai a gyara zama ga Juma'a Lidan ta taho da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Tsintsiya, tsintsiya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar da tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi mana a lokacin da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudi Arabia da cibiyar ta ke birnin Vienna a ƙasar Austria, da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna, Najeriya, da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar Najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya, da ya samu halaccin shugabannin addinai da na ƙungiyoyi daban-daban a kan hanyoyin fahimtar juna da kuma samun zaman lafiya. To, wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya tattauna da Hajiya Amina Kazaure, shugabar wata ƙungiyar mata musulmi da Krista, da Pastor James Wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna, da kuma Malam Muhammad Sani limamin masallacin Wavrod shi ma a Kaduna. Idan kuna biye da mu, Pastor James Wuye ya fara yi mana bayanin irin illar rikicin addini shi kansa wannan al'amari ya shafe shi. To, Pastor James Wuye ya ci gaba da bayani yana mai faɗin cewa,
sunanmu a waje ma ya lalace, ana ce ƙasa in kana son ƙasa mai rigima, ga su da maganan Allah a baka, amma ga su ba su aikatawa. In an zo sai ka ga mutum na addu'a, ana kafa masujadai da masallace kowane saƙo lungu akwai, amma in an zo guda wato tafiya na kai da juna, cuɗanya da juna, sai ka ga ana yawa juna ɓarna. So haka Allah ya ce ayi, to illolin ba kyau ƙwarai da gaske. In ka ce ma faɗa illolin, har ma lokaci da kuka ba mu na wannan shirin ba zai isa ba, amma bari in sanar maka da cewa abin ya ɓaci. Manya ma yanzu ba sa ga miciji da juna, ana jifan taɓo, wannan ya jefa wancan magana. In an yi sai manya ba su da linzami a bakinsu suna magana ire-ire, ya zuga matasa an je an yi ɓarna. To, illan tana da yawa, amma mun gode wa Allah cewa Allah yanzu ya sa wa'annan shugaban Kirista ya cewa mai alfarma cewa ina a shirye yanzu mu yi tafiya tare. Mai alfarma ya ce na yi maka barka da zuwa sabon shugaban Kirista, mu haɗa hannu mu yi tafiya tare. To, wannan ta yi da furcin cewa ai ma wani barka, to lalle muna ganin wato tubuli ne da aka ba mu babba da za mu aza tahiyyar nan. Kuma muna fatan su ma manyan da suka gama suka ce ƙungiyoyi tsar da aka kafa na addini na da, bari wannan shirin da aka yi ya mayar mata da martabanta, a dawo a tabbatar da ababen da ya kamata a yi su a tsare. Kada a yi irin yadda aka yi, 'yan siyasa suka shigo suka lalace addini, duk wa'annan suna nan. Amma godiya ga Allah cewa yau an samu manya sun zo su yi magana, kuma manya iri irinsu sun ji, kuma matasa sun ji, mata sun ji. To, muna fatan an kama hanya kenan na zaman lafiya na dindindin, a ƙasar Najeriya.
Wato ya nuna wannan kamar ta murna da Sultan ya yi wa shi rabirin Supop sabon shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya, ya kawo kamar sasantawa kan kokawa da kungiyar kan ta yi cewa kwanaki sakataren wajen Amurka John Kerry ya zuwa ma bai gana da shi a Supop.
Lallai gaskiya ne, waɗansu ne fahimta tana nan daban-daban, kuma wani lokaci mutum yana abu da kyakkyawan niyya sai ka ga an fahimce shi a hagunce. To ire-iren abu da suka faru kenan da zuwan shi babban sakatare, kuma muna jin wannan tayi da magana da za a yi mu din nan a kungiyance za mu tabbatar da haka ya faru. Amma magana da muke da dan Allah za mu so mu gayyato shi shugaba na kane saki zuwa taron rufewa don su yi tozali da shi da Sultan su ƙara tabbatar da wannan tafiya. An ce wani tafiya ne ta fado mishi a gagauce shi sa ya tashi, amma da dan Allah muna kokarin ya dawo a rufe taron din da shi domin a ƙara danƙon zumuncin nan shimfiɗan nan da aka yi a ci gaba da shi. Mu kuma za mu yi ta turawa, muna zugawa muna hurawa don a tabbatar cewa abin ya yi daidai. Wutan ta kama, wutan ko ta ƙauna, wuta ta zaman lahiya, wuta ta cuɗanya, wuta da zai kama duk Najeriya, kowa ya dinga raɗaɗi zazzaɓin zaman lahiya. To idan an same ta haka, ko na ga kamar ƙasar nan duk za a samu abin da ake ce zazzaɓi na zaman lahiya, kowa zai ta neman ta sai ya samu maganin zamantakewa da zaman lafiya, wato zamanta masin.
Jami da ka zo dai kusan zan iya cewa mata ku ne iyaye, ku ne idan kuka so yaranku su zama mutanen kirki in Allah da za su iya zama. Wace rawa kike ga mata za su taka wajen ganin yara masu tasowa ba su taso da wannan aƙida ta ƙiyayya tsakanin musulmi da Kirista ba ko da sauran mabiya addini?
To alhamdulillah, kamar yanda na ce ai shi ya samu mata din mu ga cewa muna da rawar da za mu taka, shi ya samu ga ya kamata mu haɗu ƙungiyoyin mata musulmi din na Kirista mu danga tafiya tare, domin idan yaran mu suka tashi suka gan mu tare, to menene dalilin da zai sa su kuma su tafi suna rikici a tsakanin su? Ai komai daga gida yake farawa, kuma sanin cewa lallai komai daga gida yake farawa, tarbiya daga gida take farawa musamman ta yara, shi ya sa muke yin haka. Dan haka mu yanzu a tafiyar mu shine duk abin da ya taso muna fuskantar shi ne a matsayin mu na mata musulmi da mata Kirista, ba ma warewa. Duk inda muka ji wani matsala ko game da yara ko game da maza ko na ƙasa ma, gaba ɗaya muke haduwa muke yin maganin abun, ba ma bari ya kasance sai ya fita. Dan mun san din rikicin in ya kare ai kan mu yake karewa, mazajen namu za a kashe, ƴaƴayen mu namu za a kashe ko a kama ko wani abu, to masifa kuma kan mu take dawowa. Domin akwai ƙauyukan da aka rikicin nan su suka binne mazajen su da kansu, ai ba musifar da ta kai wannan, mace ta dauki mijinta ta tona rami, su suka yi musu sallah suka tona sa ciki, ai kaga bala'i ne wannan ba karami ba, suna tsaye suna kallo an yanyanka musu ƴaƴan su saboda sun kije. To ai ba musifar da ta kai wannan, saboda haka ta yaya zamu shine mu assasa yaran nan su sani cewa zaman lafiya shine fa kawai maganin duk wata fitina, domin duk abin da baka samu a zaman lafiya ba ai tashin hankali ba zai baka shi ba, a ƙarshe da akai tashin hankalin mai akai rashin rayuka. Amma inda tunda farko an zauna ne misali matsala ta taso an ta taunata, to wallahi da ba a kai ga masifar da aka shiga ba. Kuma mu a addinin musulunci ma ai da mun abin da aka ce shine kamar yanda Allah ya ce mun san shi kafin mu bauta mishi, to kowace matsala ma ta so a tsaya a fuskance ta kafin a san yanda za a yi ta, wajibi ne a tsaya a kalli matsala a san yanda za a yi mata. Sannan kuma Allah ya gaya mana ya halicce mu daban-daban, jinsi addini addini da mu san juna, kaga a cikin nan akwai hikima. Da Allah ya so sai yi mu dukkanin mu duniya musulmi ne bai yi ba, da ya so sai yi mu dukkanin mu Kirista ne bai yi ba, da ya so sai yi mu duka majusawa ne ko wani kabila haka duk bai yi wannan ba. Saboda haka ya zama wajibi mu dauki darasi daga nan, mu san yanda zamu zauna lafiya da juna. Dukkanin mu mutane ne, kuma dukkanin mu an bi daga Adam da Hawwa muka fito. To menene abu matsalan mu? Uwan mu daya, uban mu daya. Sai dai a cikin gida da ake cewa kowa akwai ɗakin su, kila nan ne. To amma kuma tunda Allah ya mana gargadin cewa daman yayi mu ne daban-daban din dan mu san junan mu. To ashe sanin junan namu ya zama wajibi. Kuma ya zame mu san junan namu, mu zauna mu fuskanci menene kamar yanda mallam yace inda muka hadu a asasa shi. Inda muke da bambanci sai a ga yaya za a zauna tare da wannan bambancin, dan ba za a kauda shi ba. Kaga tsakanin musulmi da ina ce babban abin da kila zamu ce tsaye bambanci tsakanin mu da Kirista shine magana Trinity. Sai mu basu da Trinity din sun da haka suka yadda. Mu mun yadda Annabi Isa annabi ne kamar sauran annaba, kuma musulmi ma baya cika sai ya yadda da wannan. To kaga ashe nan ma akwai mahada, wancan wani abu ne na daba. To matakan muka san wannan mu iyaye tun daga farko muka fara koya ƴaƴan mu, to muna gani insha Allah za a samu natijar yanda za a kare zaman, za a kare wani fitina din nan a asasa zaman lafiya.
Malam Sani Limamin Waprot ko dake naga kana gaisawa da tsohon shugaban matasa na Babia addinin Krista shi Reverend Simon Dolly shi ma ma ji ta bakin sa kadan mi zak yayi kamata musulmi a ce musulmi yana da makwabci Krista shin yayi kamata su yi rayuwa ne shin yayin kawai kowa sai yi harkar sa kawai katanga ta raba ko kuma akwai hulɗar jakadanci tsakani
akwai hulɗa ta jakadanci hulɗa ta arziki hulɗa ta zumunci tsakanin su tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka hitar yace sanda Jibril yake man wasiya game da muhimmancin ainihin makauci sai naga kamar yana son ya ce makauci zai iya gadan makaucinsa annabi yayin wannan magana to kuma a wani wurin sai ya ce ma la yu'min ba dayan ku bai imani ba har sai in ya girmama makaucinsa kuma wanda ke yayi bari makaucin shi na kuka da shi to imani shi bai cika ba da annabi yayin wannan maganganun san da annabi ya ce makauci ba yana nufin makauci musulmi ko makauci kirista ko makauci yahudu ko makauci ba magwaji a makauci mutum makauci mutum dan adam to ka kenan wannan ya nuna dan adam mutum makauci yana da muhimmanci kuma dole a kare mai haƙoƙinsa a musulunci in ko haka ne baka da ikon ka afka mashi da kisa ko da tozartawa ko da cin amanar shi ba daidai bane ba ko musulunci bane
abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa Samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba ta kuma zama zakaran gwajin dafi a duniya a huta lafiya
ni bature na kira gare mu mu zauna lafiya mu daina gaba dan uwa gargadi gare mu mu dau amana mu daina zamba sarakuna malamai da fastoci mu biyayya kada mu saba so mu zauna
Toma sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da zauren dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga Ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa.
Masu lamuran kula da muhalli sun ce Najeriya za ta ci ribar taron Morocco inda shugaba Buhari ya tafi da bayanan tsaftace yankin Ogoni da farfado da tafkin Chadi. Ga shugaban hukumar muhallin Najeriya Gani Ahmed.
Afirka din gaba ɗaya tana meeting da su World Bank da African Development Bank ne da za a tallafa mana saboda mu yi aiki irin wannan ayyuka din.
Najeriya na nazarin daina zuwa gasar kofin duniya don zargi rashin adalci da hasashen kasar ba za ta taba lashe kofin ba. Ga ministan wasanni Solomon Dalu.
Munafincin tana da yawa ga maganan ba da cin hanci da rashewa a wajen alkalanci.
Hukumar zaben Najeriya ta gama shirin zaben gwamnan Ondo inda APC da PDP suka sha ta daga. Yan sanda sun ce jami'in su daya rasa ransa a rangamar yan Shia da rundunar a Kano daidai lokacin da yan Shia ke tattakin ibada su ta shekara-shekara zuwa Zaria. Akasin ya yi sanadiyar mutuwar yan tattakin kusan goma. Matashin yan Shia Abdullahi Musa ya cicciki yan sandan.
Suna son su yi amfani da karfin su da cewa su ba su bukatan a yi wannan. Ba su da wani dalili daga constitution da ya hana wannan.
Ana ci gaba da ta'aziyar rasuwar tsohon sarkin musulmi Sultan Ibrahim da Suki. Nasiru Adamu Ilkay murar Amurka daga Abuja.
Haka to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Wannan zauren na bakin ciki da juyayi da kuma ta'aziyar rasuwar wasu fitattun masu bayar da gudummawa ga shirin wato Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi wanda ya rasu makon jiya da kuma Rabaran Iliya Gata Malumfashi da shi kuma ya rasu a wannan makon wanda kan yi jawabai ciki har da inda ya ce
Wata aya ta yi magana ta ce, ku yi hamzarin ji, ku yi jinkirin yin magana, ai jinkirin yin fushi, fushin mutum ba ya aika adalcin Allah. ‘Yan wana, wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata. Ayar ta ce, ku yi hamzarin ji, ku yi jinkirin yin magana, ku yi jinkirin yin fushi. Fishin mutum baya aika adalcin Allah. Don haka muna ƙaunar Najeriya to za mu ƙaunaci zaman lafiya.
To Allah ya ji kansu. Sai kuma babi na ƙarshe na jawabin Sheikh Usman Abubakar Babantini babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda ya ci gaba da cewa,
"Alal hakika, duk mutumin da ke cikin wannan ƙasa ya tabbatar da cewa ana samun cikas a majalisun nan guda biyu akan inda suke tarnake waɗansu abubuwa da waɗansu ayyuka wanda suke kamata su tama ma federal government. Lallai duk mai hankali ya san akwai wannan. To saboda haka muna kira a matsayinmu na shugabannin addini, muna kira zuwa ga majalisun nan guda biyu da su yi wa Allah, su ji tsoron Allah, kuma su tashi su canja su yi aiki fi sabilillahi domin cimma wannan guri na gina wannan ƙasa tamu da tabbatar da cewa wannan ƙasa tamu ta faɗa cikin salama." Sannan dangane da maganan ainihin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ainihin gwamnatin tarayya ta shi Muhammad Buhari ta fara, wato alal haƙiƙa majalisun nan wato sai ya zanto shi wannan bawan Allah an bar shi da wannan aikin shi kai, wato majalisun nan ba su tama masa ba kuma ba su sa hannu akan wannan aiki ba. Wannan mutanen Najeriya sun ga wannan kuma suna sane da wannan, kuma alal haƙiƙa mutanen Najeriya ba za su taɓa yashewa ba akan irin wannan. Alal haƙiƙa idan aka lura da irin abinda bawan Allah nan ke yi na neman tabbatar da gaskiya da neman tabbatar da yadda al'umma za su zauna, da haƙoƙin al'umma za su tabbata a haƙoƙin al'umma, sannan aka duba wancan ɓangare irin yadda suke wa riƙonsa kainan kashi, alal haƙiƙa za ka tausaya ma jagorancin da shi Buhari ke yi domin ya aiki a gabansa bai da mataimaka. Sannan su kansu ministoci wadda aka naɗa a cikin tafiyar nan da yawan gaske daga cikinsu ba za mu ce duka ba, akwai waɗanda yake alal haƙiƙa ba su ba da gudunmuwar da ta kamata. Akwai wasu daga cikinsu wanda suke iyawansu inda a ce ana samun irinsu wanda za su taimake tafiyar wannan gwamnati. Wato ina tabbatar da cewa da cikin matsalar da muke da shi guda ɗari a yanzu, to da watakila za mu ce shauran 'yan ƙanƙani ne suka rage. Sannan har wa yau in aka lura da maganan ita EFCC ko kuma da ICCC, waɗannan hukumomi ne wanda aka kafa su domin su faɗa da cin hanci da rashawa da duk abin da ya shafi rashin gaskiya. To alal haƙiƙa in ka dubi ayyukan waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu na gwamnati ko kuma na ƙasa da aka kafa za ka yi musu, amma akwai ayoyin tambaya. Za a ce EMCC ta sami mutum ya karɓi kuɗi ko ya saci kuɗin ƙasa biliyan 10, shikenan sai aka ce ya zo amma ya baida biliyan 10 ɗin nan, shikenan ya baida biliyan 10 sai a ce ya tafi ya gama. A ƙa'idar musulunci wanda duk aka samu ya yi zamba ko kuma ya cuci al'umma ba karɓan abin da ya cuta ɗin kawai ake ba, ana karɓan abin da ya cutan nan kuma a ladabtar da shi, kuma haka ma dokokin ƙasashe na duniya ya kamata ya zama. So wannan EFCC ɗin nan da ICCC ya wajaba gare su, wato su dage su taimaki shi wannan shugaban ƙasa akan cewa su aiki babu cin tsoro, babu shakka, babu haufi, kuma sannan su dogara ga Ubangiji. Sannan misali idan aka lura da irin musibin da ke faruwa a nan ƙasan na ainihin tsatsauran ra'ayi wadda wasu matasa kan fada a ciki, wanda yake in aka lura sai a ga wasu mutane suna kallon shi akan cewa rashin fahimtar su da ilimin boko galiba shi ke kai su zuwa ga wannan tsatsauran ra'ayi. To ni abin da na fahimce shi a rashin fahimtar su da ilimin addini, in dai musulmi ne rashin fahimtar su da ilimin addini, domin musulmin da ya fahimci addini to ya san addinin musulunci ya bashi tsarin hanyar da ya kamata ya bi ya kai ga biyan bukata ta hanyar da ta dace. Amma idan ya jahilci addini, kuma jahilcin addini a nan shi ne za ka iske mutum yana fatawa alhali bai isa mai bada fatawa ba, ya karanta aya ya dauki hukuncin da ke ya yi hukunci da abin da ya karanta ko ya fahimta alhali ya bar hukunci da fahimtar waɗanda suka gabata na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke da bi'ansu da makamantan wannan shi yake mu cikin wannan matsayi. Kuma sannan baya ga wannan da sakaci na iyaye wanda yake ba su sa ido akan ƴaƴansu, saboda haka babu abin da zai kwace mu sai ƙungiyoyin addinin musulunci da manya-manyan malaman ƙasar nan sun tashi sun karantar da yaran nan masu tashin wanda suke da kishin addini, suna ganin suna da kishin addini, to a karantar da su su fahimci kishin addini yana da kyau, amma kuma wajibi ne a aza kishin addini a turban da muka kaddami na wato sun suka gabata suka gabace mu suka aza turban.
Haka to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kada amince ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka.
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na kasar Ivory Coast Yaya Toure ya girgiza kungiyarsa ta Manchester City sadda ya dawo filin wasa a yau, ya kuma zura kwallaye biyu da suka baiwa club din nasa nasara da ci 2-1 akan Crystal Palace a wasan gasar Premier ta Ingila, wannan da ita ce wasan farko ta gasar ta Premier da Toure ya buga a wannan kakar wasannin, bayan da kocin kungiyar ya bence shi tsawon fiye da watanni 3. Tun a watan Agusta ne da kocin kungiyar ta City Pep Guardiola ya hukujeran nakin sanya dan wasan Toure sakamakon wata takaddama da jami'in kasuwancin dan wasan Dimitri Seluk, wanda kocin ya ce sai ya nemi afuwa. To sai dai bai yi hakan ba, illa dai shi Toure din shine ya fitar da wata sanarwa a farkon wannan watan, sanarwar da ta gamsar da Guardiola ta kuma kawo ƙarshen tankiyar. Wannan nasara dai ta daga martabar City din a teburin gasar zuwa ta biyu tare da maki 27, daidai da Liverpool da ke saman teburin gasar, wacce ita kan kunnin doki ta yi da Southampton ba ci ko daya. Har ila yau dai a gasar ta Premier a yau an yi karon battar karfe tsakanin manyan club biyu na Ingila, wato Manchester United da kuma Arsenal, inda wasan ya karkare a kunnin doki da ci 1-1. Yuwan mata ne ya soma zura wa United kwallo a minti na 68 na wasan, shi ko Olivier Giroud ya farke wa Arsenal cin a minti na karshe na wasan. A kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Malaga ta rike zakarun La Liga wato Barcelona a kunnin doki tare da 'yan wasa 9. Sakamakon wasan dai ya nuna Barcelona wacce ke karbar bakuncin wasan a gidanta na Nou Camp tana rashin zaratan 'yan wasan ta biyu, Lionel Messi da ke fama da rauni da kuma Luis Suarez da ke fuskantar dakatarwa. Malaga dai ta karkare wasan ne da 'yan wasa 9 biyo bayan jan katin kura da aka baiwa 'yan wasan ta biyu, amma kuma wasan ya tashi a kunnin doki ba wanda ya zura kwallo. A fagen tennis kuma dan kasar Birtaniya Andy Murray ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar tennis ta duniya ta Barclays ATP World Tour turance, bayan da ya doke Milos Raonic a wasan kusa da ta karshe a yammacin yau din nan. Murray, wanda shine mutum na biyu a duniyar tennis, ya taka turbar karshe wannan kakar wasannin a matsayin mutum na farko a duniya. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka, a Sokoto, Nigeria.
To kafin mu karkare ga takaddatun labaran duniya.
To a takaice, a wata alamar matakin sasantawa da manyan kusoshin jam'iyyar Republican, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence, wato Mike Pence, sun yi kyakkyawar tarba ma Mitt Romney, ɗaya daga cikin 'yan Republican da suka fi sukar, wato sukar Trump. Suka sha hannu a mashigar wurin ganawar tasu da ke club ɗin golf na Trump da ke New Jersey. Shugaban Amurka Barack Obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a Lima, babban birnin ƙasar Peru, inda ya yi jawabin ƙarfafa gwiwa ga ƙawayen Amurka a yankin na Asia Pacific saboda zaben Donald Trump. Obama ya maida hankali kan yankin na Asia Pacific, wanda ya kira muhimmi, ko kuma turken Asiya, wanda manufofin ƙasashen wajensa suka ta'allaka a kai. To amma wannan zai sauya sosai bayan da ya bar mulki cikin makonni 9 da suka rage.
To masu sauraro, da wannan muka zo ƙarshen shirinmu a yau, ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe idan Allah ya kai mu, za mu sake fitowa ta rediyo da misalin karfe 6 agogon Najeriya dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da Cibahiro Diodone da ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.